快点啊，快点走到海呀美洲，
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 快点啊，快点走到海呀美洲。
阿妈爸比是家乡亲吧，看那爸比是撒开的气吧，快点啊，快点走到海呀美洲，
快点啊，快点走到海呀美洲。
卡村那人的卡萨没有固定卡，卡家乌鸦卡萨没有固定卡，土鸡卡卡先睡得安呀美
娇。
在那新天一阿坎布拉尔哈，库什卡巴布，杰玛阿斯拉马勒库，尼萨勒格尔文尼的格南布里纳沃辛的 DC 给弗兰奇金格巴达马库的雪人。要咱们克拉克特阿卡拉尔雪人呢，跟阿拉格尔的杰奎斯阿卡南萨罗的奇格巴库库马哈巴克拉特特林阿兹基。Tashin hankalin da kungiyar Boko Haram ta fara kamar da wasa a jihar Borno kimanin shekaru 6 da suka gabata har yayin mummunar barazana ga kasar ta fuskar tsaro a yankin arewa maso gabas rayuka da dukiyoyi da suka salwanta ba su da iyaka kuma har yanzu ana ci gaba da hasarar rayuka duk da kokarin da gwamnatin yanzu take ikirarin yi wajen tabbatar da zaman lafiya musamman arewa maso gabas Jihar Borno jihar da tafi kowace jiha a Najeriya fama da rikicin Boko Haram babu wani fannin rayuwa da bai tagayyara ba koyo aka ce an gama da Boko Haram kacokan jihar na bukatar dimbin kudaden da ba za su misaltu ba kafin da murmure gaba daya dangane da yadda tattalin arzikin wannan jiha ya soma farfadowa biyo bayan samun dan zaman lafiya ga abin da wakilin murar Amurka dake jihar Borno Haruna Dauda ya samu mana
a yanzu dai za a iya cewa an soma samun zaman lafiya a garuruwan dake shiya arewa maso gabacin Najeriya musamman ma arewacin Borno da suka fi fama da matsalan hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din wanda ya sanya zirar mutuwar mutane da dama da kuma raba dabban mutane da mahallansu wannan matsala dai za a iya cewa ita ce babban matsala da Najeriya ta yi fama da shi a ƴan shekarun bayan nan ganin cewa ba na asarar rayuka kaɗai ba har ma da asarar dukiya da ya taimaka wajen gurgurta tattalin arzikin ƙasar nan arewacin Borno dai yana ɗaya daga cikin yankin dake tallafawa tattalin arzikin ƙasar musamman ma garin Baga da ke karamar hukumar Kukawa sakamakon hada-hadan kifi da aka yi daga wannan yanki zuwa kudancin Najeriya har ma zuwa wasu kasashen ketare amma sakamakon irin wannan matsala na ta'addanci ya jefa al'umman yankin cikin halin kakanikayi da kasarinsu suka rasa madafa sai dai yanzu sannu a hankali a iya cewa an soma samun zaman lafiya wannan yanki dake kan yankin tafkin Chadi mun dai soma ziyartar wasu garuruwa ne a wannan yankin ina so mazan tada wata da take fama da matsalar rashin gani
me sunan garin naku da muke yanzu
Gajiran.
Ya kuke zama a cikin gajiran?
Dan yunwa muke fama, mijin mu ya tafi bara muna dai fama dai muna jin yunwan mu.
Eh, daga kina da rike da sanda ko?
Eh.
Kina da matsala ne a ido?
Eh.
To, mai gidanki fa?
Mai gidana ya tafi bara.
Shi ma yana da matsala ne a ido?
Ah, yana da matsala a ido, kwata-kwata ma baya gani.
Allah ya ba ku lafiya.
Amin.
Mun kuma sake gusawa wani kauye da ake kira Merari, inda tattada wasu mata da dama da goyo, suna bayyana irin matsalolin da suke fuskanta, da ma abin da ya sa su fitowa na neman bidan abin da su sa a baka gama irin yadda hidimu ta kasance
ke daga naji ka zo ke
daga mamuna na zororon wake
zororon wake o ke zo noma ne anan
su nema na zo da ba noma
o ke zo neman roron wake
eh
mangudan ba wa aiki ne kuka zo nan
babu
ba aikin noma o ke bai su nan wannan kauye da muke ciki
mai rare
to ka bayan kin samu roron wake kamar nawa ake biyan kwarana
500 buhu kwana 3 a bamu waken miya
waken miya kamar kwano nawa
kamar rabin kwano
kamar ya rayuwa take ne a gare ku a mangunan har zuwa nan din
a mangunan har zuwa nan din kaga yaran mu suna cikin matsala bamu da ruwa bamu da abinci fasan kuma a gida muke mazan mu in sun je su nema itace su dawo su sayar tukuna su saya abinci su zo su auna a cikin gari kuma su je su ci in ran da ya dawo dare ya mishi sai a hana mishi hanya ya je mu kwana haka
wani lokaci ma ba mazan naku ba
su sai kuma wani lokaci in sun fita ma itacen ma za su ce Boko Haram sun kore su kuma su zo mu kwana haka mu wuni haka da yaran
ba abinci
ba abinci
kina da yaya
muna da yaya
ɗayan ki nawa ke?
ɗayana hudu da ni da mai gidana.
To Allah ya raya mana.
Amin.
Irin wannan halin tosayi da jimami ne dai za ka ga jama'a da dama a ciki, musamman ma mata da kananan yara. Yayin da a bangare guda, wasu mazan ke faman neman zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda take a baya.
Ba abin da ya fi zaman lafiya, don haka yawancin mu anan ƴan hijira ne. Mun fi so ko yanzu a mayar da mu gida.
Daga ina ka zo kai?
Daga Guzamala. Yanzu lokacin gaman namu headquarters in ba sojoji ba ba kowa. Amma da damuwar mutanen yawanci da sun fi so su koma garin su.
Mun kuma sake nosa zuwa wani kauye da ake kira Bunari, inda na ga wani saurayi na sana'ar sai daga shashiyar nama, wanda kuma na so mara tambayar sa game da bukatun su. Gama abin da ke cewa,
to gaskiya abubuwan da muke bukata kam akwai hanya, na biyu kuma akwai kasuwanni wannan an rarrafe mana sakamakon zaman lafiya da aka samu ba abin da yake faruwa. Mutane suna korafi akan wannan din ne dalilin da yasa aka rufe kasuwa. Akwai wannan kasuwar da tana ci cross kuka an rufe munguna ko da ma ya fi shekara da rufiya. To mutane sun rasa wannan dalilin suna ganin zuwan gwamnati wannan zai zama silan bude musu wannan kasuwar.
Kun da an samu zaman lafiya kuna sa
abu. Zaman lafiya kam an samu tiddai ga mai hankali sai ya ce alhamdulillah.
Mun kuma karasa zuwa cikin garin Mangunan inda na ga dubban mutane yan gudun hijira na tsugunne a wasu sansoni da aka samu musu. Mafi yawa sun fito ne daga karamar hukumar Marti. Kamar dai yadda na so mu gane wa idanuna.
Yanzu haka ina tsaye sai a cikin garin Mangunan inda kuma ake tattare da yan gudun hijira na garin Marti kenan, inda kusan daruruwan su suna da wannan kida da ake ji ma mutanen garin Marti ne, wanda suke nuna kuma farin ciki su game da wannan samun zaman lafiya da aka so mu samu a jihar Borno.
Ke kina sannun ku dai?
Sunanki? Maryam Musa.
Ya kuke zama a garin nan yanzu?
Lafiya kalau.
Kamar menene bukatun ku, wanda kuke so gwamnati ta yi muku?
Gashi sanyi ya zo, bamu da barko, bamu da tabrumai. Kuma gaskiya abinci sai wata muna son ƙari har yanzu haka. Inda akwai taimako muna son taimako.
Kamar daga wani gari kuka zo nan Mangunan?
Mu Marti.
Zan ku yan gudun hijira matsala?
Gaskiya gudun hijira ne.
Za ku ku nawa?
Ah, gaskiya ba za mu yi irgu ba. Mu da yawa ne.
Ba san mu.
Za a gyara mu koma.
Kuna so ku
koma? Na so mu koma.
Mun kuma sake nosa zuwa hedkwatan karamar hukumar Kukawa, inda muka hau wata babbar titi wanda ba ta da daɗin tafiya. Gabar da yamma, kudu da arewa, babu abin da za ka gani illa filin Allah Ta'ala. Mun kuma isa wannan gari cikin dare. Gari ya waye mana dai a cikin garin na Kukawa, inda ni da wasu abokan aiki na muka zarci karamar kasuwar da ke garin na Kukawa. Kamar dai abinda muka gane wa idanunmu,
yanzu nan ina tsakiyar cikin garin Kukawa ne, kuma ina cikin tsakiyar kasuwa inda mutane ke ta hada-hada. Hakan nan za ga mutane na ta gudanar da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullun a cikin wannan gari na Kukawa bayan samun zaman lafiya da aka yi. Yanzu a nan ina cikin kasuwar Kukawa ko? Ba mana me kike yi?
Ko sai da fanke.
Ko sai da fanke ko?
Da wainan shinkafa.
To da wainan shinkafa?
Eh.
To yanzu kamar ya kasuwa take?
Alhamdulillah.
To tun yaushe kika fara wannan sana'a anan?
Anan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama anan sana'a.
To ya zaman lafiya yake yanzu?
Lafiya kalau.
An samu zaman lafiya ko?
Lafiya kalau.
Ana samun kasuwa?
Alhamdulillah.
To Allah ya taimaka.
Garin Bagade ita ce babban gari da ta yi karin suna wajen hada-hadan harkokin kasuwanci da kuma ke makwabta da kasar Chadi, inda ake gudanar da hada-hadan gaske akan tafkin Chadi da ya kaurin suna wajen sana'ar kifi, kama daga ɗanyen kifi har izuwa kifi banda. Duk da cewa an ɗauki tsawon lokaci ba a wannan hada-hada, saboda ana zargin cewa ayan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen samun kuɗaɗen shiga, wanda hakan ne ma ya sa rundunar sojin Najeriya hananta sana'ar kifin a baya. Amma yanzu hakan an sake baiwa al'umman wannan yanki dama na ci gaba da gudanar da sana'ar nasu a wannan yanki. Kusan duk inda ka shiga wannan gari dai ba abin da zaka gani illa kayan sana'ar kamun kifi, kama daga kwale-kwale da kananan jiragen ruwa da ma irin yadda akan baza irin waɗannan kifi a unguwanni da ba kasuwanni. Hakan ya sa na tambayi wani saurayi mai suna Awal Adamu ko ya suke zama a wannan gari na Baga.
Wallahi normal muke zama, yanzu ba wani problem insha Allah. Lokacin da kuka zo garin Baga da kuka dawo, ya kuka tada garin Baga? Eh, to lokacin da muka tada garin dai babu dadi, mun tada garin mu duk a kone wajaje ba kyau, babu wani abubuwa dai na rayuwa dai, mun sha wahala gaskiya. Eh, amma yanzu abubuwa sun amma yanzu kuma dai to da sauki gaskiya, dan mun samu sauki abubuwa da dama.
Wannan matsala dai ba dai arancin Borno kadai ya tsaya ba, har ma da kudancin jihar Borno, musamman ma garuruwan Goza da Chibok da kuma Dambuwa, wanda hakan ya sa ƴar majalisa mai wakiltar wannan yanki Dr. Asabe Bilita Bashir taimaka wa mutanen da suka shiga wannan akoba.
Kamar yadda ka sani, mutane mazabana duka gaba daya kayan su an riga an kona, ba su da gidaje, ba su da motoci, wanda da suna da mota ma ba su da shi, masu gidaje duk dai kowa da tashi ba da komai. So duk wani gudunmawa wannan mutum zai ba ma dan constituency nawa zai taimaka mishi. Shi yasa ni kuma nace to yanzu da yake mutane suna koma gida, ya kamata in taimaka da transport. transportation da motocin da na bayar. Kwanakin baya ba mu iya zuwa constituency namu ko kadan, ko Dambuwa ne ko Chibo ne ko Goza ba a iya shiga. To alhamdulillah an samu cin gaba. Vigilanti namu da matasan mu yan baboyes aka hada karfi da karfi an haka gwiwa da sojoji yanzu an shiga ana mun samu zaman lafiya.
Honorable Kashim Shatima dai shine gwamnatin jihar Borno. Amma abin da ke cewa dalilan su na wannan ziyara kamar haka.
A takaice zuwan mu nan arewacin Borno mu ziyarci mutanen mu ga yanayin da suke ciki kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tallafa mana kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu domin magarantu ita ce tushen arziki ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan Boko Haram da yake da talauci. Muna da niyya mu maido da mutanen mu gida cikin watanni uku ko hudu a nan gaba. Suna nan 78,000 a Niger kadai. Kaga mutanen banki da Kala Belgia da Ngala da Goza da ke Cameroon suna da hujja. Amma dai babban abin wannan masifa ce ta zo mana mu haɗa kai don muna da marayun Boko Haram 52,311. In ba mu dauki matakai mun immaltar da yaran nan ba to wallahi za su ilmantar da mu.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da hukumar da shugaban kasa ya sa hannu na bunƙasa yankin arewa maso gabacin Najeriya za ta yi kan irin wannan al'umma da rikicin Boko Haram din ya daidaita da ma ya haifar da waɗannan marayu masu dimbin yawan gaske wanda kuma ake sa ran su kasance shugabannin gobe.
Jama'a kun ji da abubuwa suke a jihar Borno. Masu lura da al'amuran tattalin arziki sun ce wajibi ne Najeriya ta rungume zaman lafiya tsakanin duk al'ummarta saboda babu wani mai zaka jari da zai kai kudinsa inda babu kwanciyar hankali. Ko a tajiran kasar ma idan suka rasa nayi ficewa za su yi. Da fatan wannan zai zama darasi ga kowa. A madadin Haruna Dauda Biyu da Solomon Abu da Chubahiro Deodone waɗanda suka daidaita mana sauti, ni Salihu Garba daga nan Washington DC ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya da alherin Ubangiji.
Kana babisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai